Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 5 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Gabar Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba, ta daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wa daidai shi cewa ya saba wa doka. Kungiyar tarayya Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a kasar Afirka ta kudu a cikin wannan makon. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai dakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba barnar da guguwar Intai.
Kanan labarin kenan. A yau take ranar malaman makarantu a duniya, wani inda ake duba wato yadda za a kyautata rayuwar malamai a duniyar. To ko ya lamarin yake faruwa a kasashenmu? A Najeriya kuwa gwamnatin kasar ce ta yi rajistar wata kungiyar malamai wadda za ta yi aiki kamar irin na ASU, wanda aka gagara shawo kan yajin aikinta.
Koya aka yi bayan da za su yi da ASU karfi ma muke kara yajin na haka da waina wanda yake ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne ba wajen da zai kai mu. Na gaya miki ba yanda za su yi da muna nan a kan bakanmu kuma dole sai abin da kuke ce su yi.
A kasar Kamaru kuwa kungiyar malamai na makarantun sakandare su ma sun fara wani yajin aiki na sai ba mata gani a farkon wannan makon.
Gwamnatin Kamaru ba mai cika alkawari ba. In ka yi la'akari malaman makaranta a kasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa biyar waɗansu ba a fara so mu jiyan su albashi ba. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba kuɗinsu ba ke da ake biyan su.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau da Nasiru Adamu Elikaya zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wa daidai shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Jami'an da Rasha ta nada sun gudanar da abin da suka kira zaben raba gardama a waɗannan yankuna. Ukraine da kawayenta na yamma tare da majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da waɗancan ƙuri'un da kuma yunkurin mamaye kasar baki ɗaya. Suna masu cewa an gudanar da ƙuri'un ne a ƙarƙashin wani yanayi na tilastawa kuma ba sa wakiltar ra'ayin jama'a. A mako mai zuwa ne ake sa ran babban taron majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin da ya Allah wadai da ikrarin mamayar Rasha. Kungiyar tarayya Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a kasar Afirka ta kudu a cikin wannan makon domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya yi ɓarna a yankin. Wasiƙar da Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar tarayya Afirka, ya rubuta a ranar 1 ga watan Oktoba, ya ce za a gudanar da tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, manzon musamman na kungiyar AU, tare da goyon bayan tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Phimisil Mlambo Ngachuka. Wasiƙar ta ce tattaunawar tana da nufin azahar sashi mai tsari da ɗorewa sasantawa tsakanin ɓangarorin biyu domin warware rikicin. Ridwan Hussein, mai ba Prime Minister Abiy Ahmed shawara kan harkokin tsaro, ya faɗa yau Laraba cewa gwamnati ta karɓi goron gayyatar AU a wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Intai da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin kuma masu kananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers daya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai karfi ta sauka a makon da ya gabata daga cikin jami'an da Biden dan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnatin jihar Florida Ron DeSantis dan jam'iyyar Republican mutanen biya abokanan hamayya ne na siyasa amma sun tattauna batun agajin guguwar a kwanakin da guguwar ta afka wa jihar ta uku mafi yawan al'umma a kasar
An ji ba kadan baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan kungiyar malaman jami'o'i ta kasa a Najeriya ASU ta cece ministan kwadagon da aiki Dr. Chris Ingege wanda ya dauki ko kuma akan matakin da gwamnatin kasar ta dauka na yi wa wasu kungiyoyi guda biyu da suka shafi ma'aikatan jami'a rajista wanda za su yi aiki kamar irin na ASU wannan yunkurin na zuwa ne yayin da aka gagara cimma matsaya na kawo karshen yajin aiki da ASU take yi wanda ya shiga watanni 8 a kasar daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim
A jiya talata ne ministan kwadago da ayyukan yi a Najeriya Dr. Chris Ingige ya bika takardar shaidar rajistan wasu kungiyoyi biyu da suka hada da kungiyar likitoci da fannin samar da ilimin haƙora wato NAMDA da kuma ga manyan kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wato Congress Varsity Academics Konuwa a takaice waɗanda a cewar su za su yi aiki kafada da kafada da takwararsu ASU sai dai wannan yunkuri ya gamu da kace na ce inda ƴan ƙasar ke ganin an yi hakan ne don rage lagon kungiyar malaman jami'a ta Najeriya ASU batun da mataimaki shugaban kungiyar Mr. Crispin wa yace barazana ce kai wanda ba zai kai gwamnati ko ina ba
ba yanzu ne ne fara ba kuma mun san cewa yanda wayanda suka yi a kamun nashi aka wannan ma zai zo mutu ba wani abin da za su yi na ga mu mutane cewa ASU din mu din kaman tsohon ga take ba mu fargaban shigan cikin rijiya to koya akai ba yanda za su yi da ASU karfi ma muke karawa yanzu na haka da wayna abun da yake ba wani damuwa duk wannan barazana ne ba wanda inda zai kai na ga mu ci ba yanda za su yi da muna nan akan bakan mu kuma dole su yi abin da muke ce su yi domin ba domin mu ne muke neman wayannan abu mu domin Najeriya ne domin cin gaban Najeriya ne domin ilimin yan Najeriya ne muke wannan
tun yajin aikin kungiyar malaman jami'a a Najeriya da ya dau wani sabon salo la'akari da cewa har yanzu an kasa cimma matsaya tsakaninsu da gwamnati lamarin da wasu ke ganin laifin gwamnati ne na kasa cimma bukatun kungiyar da kuma tausayawa yara dalibai kamar yanda Dr. Nuwaila malamin kwalejin ilimi a Najeriya ya bayyana
abu ne da zai kara rikita maimakon ya kawo ya magance matsalar zai kara rikita al'amura ne gaba daya saboda in kika duba kika gani yanzu kungiyar na tafiya daidai kuma gwamnatin tarayya abin da har yanzu ta kasa nunawa shine shin alƙawarin ne da ta ci dauka ba ita ta dauka ba ko ko maganar ASU ne take da matsala ko ko a'a ASU ne ba akan cirba ta gaskiya ba idan har wani malami da yake ga shi malamin jami'a ne mai bada tarbiya zai zo ya koma wancan bari na gwamnati duk da ya san gwamnatin ba ta da gaskiya to tabbas bai dace ya koyar da
Sai dai a nashi bangaren ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NAMDA da ta karbi takardar rajista a jiya Dr. Muhammad Askira cewa yake
dama ne wanda zamu tsaya da kafan mu mu faɗi irin abubuwan da ita ta shafe mu wanda ba wanda yake tsaya mana da kuma ba wanda yake mana baki kin ga kamar ita jami'a ita idan aka ce ina kungiyar malamai sai ASU ta sani ba san wata ba ita ASU kuma galibi ASU ita ba ta ma fuskanci menene matsalolin mu ba don idan muna faɗa musu ba za su ma gane ba idan kika kula kika duba za ki ga kan cewa duk wani kiya gaga da ake yi na su ASU da sauransu ba wanda mai ke duba ya gani yaya yadda ake gudanar da wannan ilimin likitanci ASU bai zama musu wani abun damuwa ba ba abu ne wanda suke damuwa su ga an gyara ta an inganta ta ba wai kula ma suke da wannan likitocin da suke koyarwa su ga a kai ko an allowance din nan da suke bayarwa idan suka tashi kasafa shi ma ba sa ba likitocin a ciki daidai wa daidai yadda suke aiki
ko a jiya sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zagi kungiyar ASU da hannu a ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ilimi na kasar idan za a iya tunawa dai kungiyar ASU ta tafi yajin aiki ne tun a ranar 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022 saboda rashin cika alƙawarin da gwamnati ta dauka na biyan su wasu kudade na allowance da kuma bukatun inganta rayuwar su Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da ta kawo mana wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dole ne mu takaita ikon GPRK na ci gaba da shirinta na makami mai linzami na ballistic ba bisa ka'ida ba da kuma makaman kare dangi. Babban sakataren Majalisar Ministocin Kasar Japan, Hirokazu Matsuno, ya shaida manema labarai da safiyar jiya Talata cewa an harba makami mai linzamin na Koriya ta Arewa da misalin karfe 7:22 na safe, kuma ya fansama cikin tekun Pacific a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman bayan mintuna 22. Hakan ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar jiya Talata. Kafar yada labaran Iran ta faɗa yau Laraba cewa Bakur Namazi, dan asalin ƙasar Iran kuma ba Amurka da ake tsare da shi, ya bar ƙasar a jirgin sama zuwa Oman. Rahoton ya haɗa da faifan bidiyon da aka nuna Namazi na hawa jirgin saman sojojin sama Royal Oman. Iran ta samu tsohon jami'in Majalisar Dinkin Duniya dan shekaru 85 da haihuwa da laifin haɗa kai da gwamnati mai adawa a shekarar 2016 tare da yanke masa hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari kafin a sake shi zuwa daurin talala a gida bisa dalilan rashin lafiya a shekarar 2018. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a ranar Asabar cewa an baiwa Namazi damar barin Iran domin yin jinya.
A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwaya rahotanninmu. Malaman makarantu na sakandare sun haɗu ne a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwa na ƙungiyoyin OTS da OTA da kuma ƙungiyar malaman makarantun Kamaru da na Afirka SIKA, inda suka fara wani yajin aiki mara iyaka a farkon wannan mako. Muhammad Bashir Latsan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Malaman makarantun sakandare sun yi kirar da jajircewar gwamnati da karya alƙawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yin yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. Na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi. Shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alƙawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba. Hakan yakan sanya jinkiri shekaru 5 ko ma 10, inji wasu daga cikinsu. Muntari Hamisu, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana bakin cikinsa a muryar Amurka.
Gwamnatin Kamaru ba mai cika alkawari ba. In kai la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara 1, 2 har zuwa 5 wa'ansu ba a fara soma biyan su albashi ba. In ma an fara za ba su kaso 2 cikin 3 ko kaso 1 cikin 3. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba, kudin su gabaki daya ke biyan su. In ma sun soma aiki wani ƙarin girma ya same su irin na shekara 2 da ake ƙarin girma kadan, wannan ƙarin girman ma gwamnati baya ba su kudin da ya kamace su. Kuma su ne suke tarbiyyatar da yara waɗanda su ne manyan gobe, su ne za su shugabanci ƙasa a gobe.
Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta 2000. Wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa, wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idoji da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa,
ka duba kundin aikin malamai, wato special status na malamai, har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban ƙasa ya saka hannu a kai. Me yake faruwa? Shin domin an raina malamai ne, ko kuma su ana ganin su ne na can baya soja daga ya samu ƙarin girma ana bashi kuma ana bashi kuɗinsa? Me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su ake musu gyara ake saka su a cikin abin nan na nishaɗi, amma malamai su ake barin su a baya? Saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau. Ni kaina malamin makaranta ne, kuma ina goyon bayan wannan abu 100%. Kuma gwamnati ta shiga taitirin ta.
Ungiyoyin OTS, OTA da kuma SECA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya, musamman wato ranar Laraba 5 ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bijiyoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararin bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da shiga kundin tarihi ne yanda lamura a can baya suke da yanda suka tabarbare a halin yanzu, musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. A shirin da ya gabata tsohon director tarihi Ahmad Ibrahim Law na mana magana ne kan yanda lamura suka fara tabarbarewa a Arewa. Wannan karo zai duba yanda waɗanda suka ci gajiyar ilimi kyauta suka juya jama'ar da suka zo daga baya. Shi kuma shugaban kungiyar masu fataucin masara da ke sashen arzikin Arewa Modibbo Sadiq Ahmad na faɗa yayi magana ne kan muhimmancin jagororin yankin Arewa a tarihi da yadda kuma za su iya taimakawa wajen daidaita lamuran da suka tabarbara.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamfani.
Farko ga Ahmad Ibrahim Law.
Ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school, to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati. Duk kyauta ne. Sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne. Abinci so uku a yini duka kyauta ne. Wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgu da filo duka kyauta ne. Gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko. Yadda ake cewa yara manyan gobe, su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe. To hakan nan aka tashi ka gama secondary school, in ka ci jarabawa za ka je jami'a, nan ma haka akwai scholarship. Gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito. Abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shi ne ka zo ka mata aiki ko na 'yan shekaru. In ma ba kai wa gwamnati ba, akwai ko bankuna ko kamfanonin insurance ko dai wasu ma'aikatu masu zaman kansu da su ma suna tallafawa wajen gudanar da tsimi da tanadin ƙasa. Ko dai ta ina aka juya, ilmantar da kai da aka yi ba zai zama asara ba. To aka wayi gari shugabanni da suka taho daga baya ya zamana mukaman da suka samu ba su ɗauki mukaman nan nauyi ne na haƙƙin jama'a aka dora musu ba. Sun ɗauki mukaman nan kaman kafofi ne aka sama musu yadda su ma za su gina kansu. So yadda na faɗa a baya, maimakon rike jama'a da amana da tabbatar da cewa nauyin da aka dora wa kowa ya sauke nauyin nan yadda ya cancanta bisa ga tsari, to sai zauna mutane yadda za su gina kansu kawai ya dame su. Kuma yadda na faɗa, ba wani abu da aka sanya da zai musu gargaɗi ko ya hana su ko ya ringa tunatar da su wannan abin ba. Aka wayi gari inda ka samu kuɗi shikenan ka zama mutum. Ba wanda ya damu da yadda kai ka samu kuɗin nan ko yadda kai ka mallaki wasu kadarori. Tunda dai ka samu shikenan ka zama shugaba. Wanda bai da shi yanzu ba zai iya tsayawa zabe ba. Wanda yake da shi ko ta wani halin abin yazo shi zai tsaya zabe, shi zai ci. To kaga wannan masifa ba karama ba, kuma masifa ce babba. To wannan ganin cewa kowa zai iya samun abin da ya ga dama, ba wanda zai ce mar ko ya tsayar da shi ya ce ya aka yi haka, yasa wasu suka ce to in haka ne. Wasu suna amfani da biro a office su azurta kansu ko su gina kansu. Wasu suna ɗaukan makamai su hana mutane bacci,
su bi gida-gida da daddare suna fashi. Wasu suna iya zuwa su tare hanya kuma su tsere da wannan abin, me zai sa su kuma ba za su yi ba. To bugu da kari, a yan uwanmu Fulani makiyaya tun zura su aka yi suka kai ga abubuwan da suke yi a yau. Bafulatan yana daji ko yana ruga, wasu sun taho ba san daga ko ina ba. Sun zo sun kama matansu sun musu fyaɗe, sun kashe mazansu sun kora shanu sun tafi. An yi ɗaya yau, ba abin da hukuma ta yi, ba ta dau makami ba, abin nan mataki ba. An sake wani gobe, ba dau mataki ba. Jibi an yi wani, ba su ga wani mataki da hukuma ta dauka ba, kuma suna kai ƙara.
Dakata Director mai ritaya a nan, yanzu ga Dujiman Gombe Modibo Sadiq na faɗa da abun da tabaronsa ya hango masa kan yanda za a iya daidaita lamura.
Bayani game da abun da ya shafi hali da yanayi da arewacin ƙasar nan suke ciki na matsalar rashin tsaro. Matsala ne wacce ta dami mutane, ta kaɗa hankalin kuma kowa. Kuma kowa ya damu da ganin wani hanya za a bi don a samu mafita ko kuma a samu maslaha game da matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta, kama daga shugabanni na bangaren gwamnati da kuma shugabanni na bangaren sarautu na gargajiya da shugabanni na bangaren malamai na addinan da muke da su a nan ƙasa baki daya da shugabanni na kungiyoyi duka. Kowa hankalinsa ya kaɗu game da hanyar da ya kamata a bi don samar wa ƙasa zaman lafiya, especially arewacin ƙasar nan da ta shahara wajen samar da abinci, ya shahara wajen samar da abubuwan da al'umman ƙasar nan suke amfanuwa da shi dare da rana, safe da yamma, abinda ya kama da kamfanoni da kuma bukatunmu na yau da gobe kamar noma da kuma kiwo. Wadda rashin zaman lafiya din nan ya janyo mana koma baya ta fuskoki da dama a zamantakewanmu na arewacin ƙasar nan. To alhamdulillahi, idan an ce ana neman mafita ko kuma neman maslaha, to da farko dai babu kamar addu'a, wadda shugabanninmu na dukkanin addinan nan da muke da su yana da kyau su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya wajen samar da ko kuma gudanar da addu'o'i na musamman game da samarwa ƙasar nan zaman lafiya. Gaba na biyu shine dole ne su kansu gwamnati ba za a fita daga lamarinsu ba, ma'ana ba za a bar su a baya ba. Suke da doka a hannu, suke da jami'an tsaro, suke da bindigogi, suke da horarrun sojoji da 'yan sanda da civil defense da dukkan sauran matakai. Wannan yana da kyau a ƙara fito da dabarbaru da hanyoyi masu inganci don samar da tsaro a ƙasa. Gaba na gaba, ana da buƙatar shigowar sarakunan gargajiya. Sarakunan gargajiya su ne custodian na zaman lafiya a ƙasar nan, mu especially idan ana maganar arewacin ƙasar nan. Kowa ya san tarihin masarautun gargajiya da asalin kafuwan sarautun gargajiya da gudumawan da sarautun gargajiya suke badawa, saboda suke da tsari wanda ya tace har grassroots, ma'ana suke da masu anguwanni, suke da jaurabai, suke da dagatai, suke da hakimai, suke da kuma sarakuna na yanka. Duk wannan matakai na shugabancin nan mataki ne da yake da alaka da rayuwar mutane a kowane mataki, a kowane level. Mai anguwa ya san irin kalan mutanen da yake zama tare da su, dagaci ya san mutanen da suke kasansa, hakimi ya san mutanen da suke kasansa, haka kuma sarki shi ma ya san mutanen da suke kasansa ko suke gundumansa baki daya. To wannan ya kyautu a dawo da martaban sarakunan gargajiya ta fuskan da ya kamata a ce za su ke ba da zaman lafiya ko kuma za su ke taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakaninmu da juna. Gaba na gaba, idan muka ƙara dubawa menene ya jawo rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya, me ya tunzurar da mutane, matsalar da dai arewacin ƙasar nan take ciki na rashin zaman lafiya, idan ka dauko na arewa maso gabas kamar North East, matsalar da ke faruwa a Yobe da Maiduguri matsala ne na Boko Haram. Boko Haram din nan an shigo da shi da fahimta ne da kuma aqida da wani fahimta na addini akan haramta civilize ko kuma in ce haramta karatu na boko, da shi abin ya shigo har ya fadada ya zama abun da ya zama.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Malika da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo da ke unguwar ƙorafin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, inda ya ce salamun DOA Hausa. Hakika raba mata da maza a makarantar sakandare da gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin Sanata Bala Muhammad Kauren Bauchi abin a yaba ne ganin yadda tarbiyya ke ƙara taɓarɓarewa a makarantun. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya sa wannan ya kawo sauyi mai ma'ana. Amin kuma amin. Sai kuma saƙo na gaba kuma saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da ma Comrade Hassan Hamza Sule dukkansu daga jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Don Allah ku ba mu dama mu kira ma'aikatar aikin gona da hukumar NEMA da ya kamata su kokarin samarwa manoman jihar mu ta Jigawa da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonakai da iri na zamani mai inganci da taki domin su shuka akan lokaci don kaucewa fuskantar matsalar karancin abinci a wannan jiha tamu da ma ƙasa baki daya. Saƙonmu na ƙarshe kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, su kuma cewa suka yi duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba. Don haka masu hannu da shuni ku taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ya raba su da mahallinsu ko sa samu sa'idar rayuwa. Domin wallahi Allah ne kadai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana a masallatai saboda rushewar gidajensu. To ma Adalla mun kuma gode da sakonnin naku, ci gaba da aiko mana da sakonni.
To ma Adalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Gaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine, matakin da aka yi Allahwa da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta Kudu a cikin wannan makon, domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwamzawa da ya yi barna a yankin. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Ian ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers, ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. Daga cikin jami'an da Biden ɗan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ɗan jam'iyyar Republican. Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron.
To ba su raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu da daddare kenan, da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu da wannan la'asariya Mr. Sidrak. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.